Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19 31 39 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da kilometer 102.5, sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da Niyar Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuna iya kama mutane ta sadarwa internet duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum, barkanku da safe. Yau Talata 30 ga watan Yulin shekara ta 2019. Sunana Sarfili Hashim Kumenta da Ibrahim Almasi Garba da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmulya cikin abinda masu sukar suke kira take-taken nuna bambancin launin fata. Hukumomi a jihar California na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe mutane uku, sannan an kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a Afghanistan.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Yayin da wasu ƴan Najeriya ke ci gaba da cece kuce akan yadda aka yi wato ake shirin naɗa ministoci da kuma yadda suke amsa tambayoyi ba tare da sun san ma'aikatansu ba, za mu je da doka ta tsara.
Sashi na 14 sakin sashi na 3 kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko ina a Najeriya, ma'ana kowace jiha ta samu wakilci. To anan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi.
Haka kuma zamu ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da fadakar da al'umma muhimmancin yin amfani da iskar gas maimakon itace.
Amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma, ta hanyar cewa gas ne yafi kanzir sauki. Kudin da zaka sai kanzirin sati ɗaya zaka sai gas da shi, wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya da Aliyu Mustafa Sokoto zai kawo mana, amma duk wannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmuya cikin abinda masu sukar suke kira take-taken nuna bambancin launin fata, inda ya auna birnin Baltimore mai rinjayen baƙaƙen fata da kuma wani fitaccen mai wakiltar birnin a Majalisar Dokokin Tarayyar Amurka mai suna Elijah Cummings, wanda wani kwamiti ɗin da yake jagoranta mai matuƙar tasiri ke ƙoƙarin gano sadarwar waya da aka yi ta yi tsakanin jami'an fadar White House, ciki har da na iyalin shugaban ƙasa. Wani fasto na ɗariƙar Baptist mai suna Al-Shaptan, wanda wani ɗan rajin kare 'yancin ɗan adam ne mai yawan sukar shugaba Trump a gidajen talabijin, shi ma ya gamu da fushin shugaba Trump ɗin, wanda ya taɓo shi a wani saƙon Twitter da ya tura da safiyar jiya Litini. Ya ce shi dai Trump kamar yaro yake, muddin aka tsangwame shi to sai ya rama. Ya ƙara da cewa bai da juriya kuma bai da sahihin balaga, a cewar Al-Shaptan ɗin a garin Baltimore. Ya ƙara da cewa yana ma da wata tsana ta musamman ga baƙaƙen fata da sauran jinsunan da ba turawa ba. Hukumomi a jihar California na ƙoƙarin gano dalilin wani yaro na kashe mutane uku, ciki har da yara ƙanana biyu, a wani shahararren bikin kayan abinci da aka yi a kudancin San Francisco kafin 'yan sanda su bindike shi. Maharin ɗan shekaru 19 mai suna Santino William Legan ya yi harbin kan mai uwa da wabi ne da wata bindiga irin ta yaƙi a rana ta ƙarshe ta bikin kayan abincin da ake kira Gilroy Garlic Festival a Turance a shekaran jiya Lahadi, a cewar shugaban 'yan sandan Gilroy Scott Smithy. Mr. Smithy ya gaya wa manema labarai cewa cikin ƙasa da minti guda da fara harbin 'yan sanda suka kai ɗauki. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a wani al'amarin da ake ganin irin harin nan ne na sojojin da suka canza sheka a Afghanistan. Haɗakar sojoji da NATO ke jagoranta jiya Litini ta ce sojojin Amurka biyu ne kaɗai aka kashe ba tare da ta cikakken bayani ba, saboda ana son a sanar da iyalinsu tukunna. Daga bisani wani jami'in Amurka ya tabbatar da kisan mutanen a matsayin irin na sojojin nan masu canza sheka, inda wani sojan Afghanistan ko kuma dai wani maharin da ya shi shigar burtu da kakin sojojin Afghanistan ya buɗe wuta kan sojojin Amurka da na ƙawayenta. irin fahimtar da Amurka ta yi al'amarin da farko ya biyo bayan irin ikirarin da mai magana da yawun Taliban Zabihullah ya yi ta kafar Twitter inda ya ce Amurkawa sun mutu ne bayan da wani sojan Afghanistan ya rikide ya bude musu wuta a wani sansanin sojan da ke kudancin lardin Kandahar. Tokar fa a sha'af ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ke so ya zama daraktan hukumar leken asirin tsaron kasa na gaba wani rikakken magoyin bayan shugaban kasar ne wanda ya kasance mai matukar sukar tsohon babban jami'in bincike na musamman Robert Mueller yayin da Mueller din ke bada ba'asi a gaban majalisar dokokin tarayyar Amurka. John Ratcliffe wanda sau uku ya zama dan majalisar tarayyar Amurka mai wakiltar Texas ya rubuta a kafar Twitter cewa yayi matukar godiya ga shugaban kasa Trump saboda gabatar da sunansa da zai yi dan ya mai gurbin Don Scott. Ya kara da cewa kira da shugaba Trump yayi na inje in yi aiki ma kasa ta a wannan matsayin ba abin da zan yi watsi da shi bane. An zabi Ratcliffe a matsayin dan majalisar wakilai a karon farko ne a shekara ta 2014 kuma yana rike da wasu muhimman matsayoyi a kwamitocin majalisar kan bayanan sirri da kuma shari'a. Ya goyi bayan Trump kan komai kama daga batun nadin Brett Kavanaugh a matsayin alkali a kotun kolin kasar da manufofi masu tsauri na shugaba Trump game da bakin haure, sannan ya kuma kada ƙuri'ar yin wato yunkurin soke dokar jinya cikin rahusa ta Obamacare da kuma ta yin yunkurin rusa cibiyar zubar da ciki. Jami'an tsaron Sudan sun bindige mutane biyar har lahira jiya Litini bayan da suka yi amfani da harsasai na hakika wajen tarwatsa masu zanga-zanga a cewar waɗanda suka shirya ta a cewar wani babban kwamitin likitocin ƙasar ta Sudan. An bude wuta daga boye kan wasu ɗalibai masu zanga-zanga a Al-Boyd wanda ya kai ga mutuwar biyar daga cikinsu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka. A kasarin waɗanda suka ji raunukan an harbe su ne a ƙafahu da kawuna da kuma ciki a cewar wani likita mai suna Mustapha Muhammad da ke Al-Ubaid wanda ya yi magana da kafar labarai ta AP.
Ibrahim Kalma shi garba ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a daidai lokacin da majalisar dattawan Najeriya ke rub da kammala tantance ministoci 43 da shugaban kasa ya aika mata, jama'a na ci gaba da cece-kuce akan yadda ya naɗa ministocin da kuma yadda suke amsa tambayoyi ba tare da an san ma'aikatansu ba. Shin wannan yana kan doka ko a'a? Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Madina Daura ta hada mana wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari dai ya kwashi watanni biyu kenan yanzu da kama aiki ba tare da kafa majalisar gudanar da kasar ba, duk da cewa daga dukkan alamu shugaba Buhari ya bi doka wajen fidda minista guda daga kowace jiha kamar yadda sashe na 147 na kundin tsarin mulkin kasa ya tanada. Kwararre abitar kundin tsarin mulki barista mai nasara Kogo Ibrahim yayi karin haske.
Sashe na 14 sakin sashe na 3 kuma abin da ya bayani shine a samu wakilci daga ko ina a Najeriya, ma'ana kowace jiha ta samu wakilci. To anan wurin shugaban kasa na iya amfani da matsayin shi ya ga dama ya ba kowace jiha mukami daya ko ya ba su mukami biyu ko ma mukami uku ba kayyade yawan ministoci ba karancin su ko yawan su.
Wani abu da ya dauki hankali shine irin yadda majalisa take bi wajen tantance ministocin, inda wasu ana ce musu su yi wa majalisar mubaya'a ne kawai su tafi ba tare da an yi musu tambayoyi ba, amma wasu suna daukan lokaci ana musu tambayoyi. Tsohon ministan ma'aikatar ruwa ta kasa Suleiman Adamu na cikin waɗanda aka tantance. Na tambaye shi ko ya gamsu da irin tambayoyin da aka yi masa, ga amsar da ya bani.
Ba dan ma an mun adalci an ce tsaya ba, akwai wasu tambayoyin da ban bada amsa su ba wanda kuma suna da muhimmanci, amma dai duk da haka alhamdulillah an yi dai an gama lafiya, ana gamsu kwarai da gaske.
Wani irin tambayoyi ne da kai so ai maka din da suka bada amsar su
ba an yi tambayoyin amma dai lokacin su yayin majalisa suka ga tambayoyin da na riga na bada ansoshin su sun gamsu ma daga nan saboda haka aka mun gata aka ce ba sai da ansa wancan tambayoyin ba to amma da na samu na ansa zo tukile da ko su karin bayanai da zan yi amma dai ba komai alhamdulillah
to ko menene muhimmancin tantance ministocin Senator Muhammad Ibrahim Bomai ya yi karin haske
wannan abin da ake yi a doka daban ya kamata shugaban kasa kafin ya nada ministoci ya kamata ya turo sunayen ministocin nan majalisa su duba su gani waɗannan mutanen da aka turo sun tantanta kuma za su iya rike wannan aikin da shugaban kasa yake so su yi so shine babban dalilin da yasa muka zauna ya kamata ma mu dai hutu mu kare wannan tantance waɗannan ministoci a tura wa shugaban kasa saboda ai akwanta da ministoci a fara aiki a kasa
wato sai kun gama tantance su shugaban kasa zai ba su mukamai kenan
eh sai mun gama duk abin da muka samu sai mun rubuta report tura wa shugaban kasa bisa report shi kuma zai zauna ya ga abin da ya kamata ai
majalisar dattawa ta kwashi kwanaki 4 tana tantance ministocin an riga an tantance ministoci 40 cikin 43 da shugaba Buhari ya mika mata Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to a gaida Madina Dauda kamar yadda wata kila aka ji a farkon shirin masana na cigaba da fadakar da al'umma muhimmancin amfani da iskar gas wajen dafa abinci maimakon itatuwa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Nasiru Adamu Erika ya hado mana
taron da aka gudanar kan bunƙasa amfani da iskar gas wajen girki ya bayyana cewa kashi 5 ne kacal cikin 100 na 'yan Najeriya ke amfani da iskar gas din wajen girki kwararre ko mai bada shawara kan bunƙasa aiki da iskar gas na ofishin mataimakin shugaban Najeriya Dayo Adeshina ya ce bayan kashi 5 din masu damar amfani da iskar gas kashi 60 cikin 100 na amfani da ice ne kashi 30 cikin 100 ko kanazar inda sauran kashi 5 din kan yi amfani da bakin gawayi ko kokol ba ma nan matsala take ba binciken an gano kashi 90 cikin 100 na tukwanen iskar gas din sun gama zamanin aikin su dan ana buƙatar duba lafiyar tukunya dan sauya ta bayan shekaru 15 Adeshina ya ce kashi 90 cikin 100 na tukwanen sun kai shekaru 30 da kerawa da haka suka zama barazana ga rayuwar mutane dan yiwuwar tashin gobara baya ga gobara masana na duba tasirin wannan lamari ta zabar hanyoyin da ba sa karewa wajen samun makamashi da kare lafiyar muhalli Professor Sani Sambo shine tsohon babban daraktan hukumar makamashi ta Najeriya
makamashin da baya karewa shine makamashi wanda ke kowane lokaci akwai shi akwai makamashin da suke karewa kamar man fetur da iskan gas da kwal har ma da sinadarin uranium duk masu karewa ne abu nufi shine idan ana amfani da su yau za a waye gari wata rana ba su ta ɗaya bangaren kuma makamashi da ba sa karewa irin su hasken rana da iska makamashi na tsirrai da wanda ake samu da ruwa waɗannan ba sa karewa in dai akwai rai a duniya akwai su kuma dukkan su waɗannan wanda ba sa karewa cancin suna da nasaba da ƙarfin hasken rana
Imran Adamu na amfani da ice ne wajen girki a karkara a yankin Rigasa in ya shigo Abuja kuma yakan amfana da iskar gas
amfani da gas abu ne mai sauki ga rayuwar al'umma ta hanyar cewa gas da yafi kalanzir sauki kuɗin da zaka sai kalanzirin sati ɗaya zaka sai gas da shi wanda kuma zai kai maka wata ɗaya ko wata biyu na farko kenan na biyu gas ba shi da matsala irin na kalanzir ko kuma irin na waɗannan gawayi da ake amfani da su irin nama ko itace da ake amfani da su ta yadda shi kaga baya sa tukunya ta yi baki dandana ya dafa mutum abinci sannan kuma ana kashe shi an gama da duk abin da yake abin nan sai dai akwai riski ga mutanen mu wasu ba sai da ake amfani da shi mutum zai zo ya bude shi ya tafi ɗan karamar wuta za ta isa gobara ta shi a cikin gida amma dai tabbas amfani da gas ya fi amfani sosai sosai ga al'ummar da suka ci gaba kuma suka wayi
wasu daga cikin na'urorin nan yawan su ma tsaffi ne ko kuma najabu ne tukwanen gas din
ita ma da nasar irin haka sai a sa masu kamfanonin da suke cike tukunyar gas din in za su cika wannan tukunyar gas din ya kasance sai sun duba shi sun ga lafiyar shi in mai kyau ne sai su cika an ba mai kyau bane sai ba mai shi shawara cewa wannan abin da kama mai kyau bane zai kama gobara wannan nasar ba wanda yake so ya tashi hankali a rayuwarsa kuma kowa ya san bala'in gas koda ko bai taba kona shi ba amma dai ya san mai gas saboda haka ana ba shi shawara aka ce mai wannan abin da ka ba mai kyau bane ba zai ganga ce je kuma ya cika ba
hukumomi na kara bullo da wasu sabbin rishiyo na zamani don rage sare bishiyoyi ga neman icen girki da zummar yaki da hamada Nasiru Adamu Erika muryar Amurka daga Abuja Najeriya
ya ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah.
To a gaida Nasara da Mail Hikaya har yanzu yana tare da sashin Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 1 da minti 15 na dare yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar da muke a nan Washington DC bakan ku da zuwa ga wannan sabon shiri na saka mai wuya. Tanzuma da ta barki a makon da ya gabata tsakanin yan sandan Najeriya da magoya bayan shugaban yanci a Najeriya din Sheikh Ibrahim Zakzaki. Inda har aka yi asarar rayukan da suka hada da wani babban harsa ko kuma jami'in yan sanda ta kara jaddada maganar samar da isassun ma'aikatan tsaro kamar su yan sanda din wanda za su rika tankarar wannan rikici din daga yan sanda na tarayya ne ko kuma na jiha-jiha. To saboda haka ne a yau muke son mu kammala tattaunawa da muka yi kwanaki muna yi kan maganar samar da su yan sandan jiha-jiha din da jin ra'ayoyin wanda abin ya shafa wanda wakilinmu shi Hassan Maina Kaniya Dumana. Wannan ra'ayoyi sun hada da gwamnoni da sarakunan gargajiya da jami'an tsaro da 'yan siyasa da dai sauran 'yan Najeriya masu abin fadakan wannan batu.
Tsohon sufetar jiran na 'yan sandan Najeriya Alhaji Suleiman Abba wanda baya ganin baikin 'yan sandan tarayyar ya ce akwai dai bukatar a kara inganta musu aiki.
Ba su horo su fahimci me aikin nasu su kuma yi shi yadda ya kamata. A ba su kayan aiki. Yau duniya an ci gaba. Yan sanda a wasu kasashe ba ma sa fita kan titi daga kobushin su suke ganin komai da yake faruwa da kai laifi yanzu nan za a kira na kusa ya kame ka hatta kai fa yanzu akwai kamera akan titi wanda idan ana neman ka da ta ga fuskar ka zai ta bada alamu a cikin office cewa na gano wani wanda ya taba kisan kai a street mai suna kaza wanda daga nan zuwa can zai dau lokaci kaza sai a kira patrol nan da nan sai a hade sai a kame shi
to amma mun nan abin ya gagara
ai akwai wannan kokarin na asaka wa'annan abubuwa a Port Harcourt da Lagos da Abuja da Kano yau suna aiki har ne aizi na gama ba a gama aikin ba balle mu fara amfani da su kuma bana jin har yanzu suna nan suna aiki maimakon ma wanda ma aka dan saka din ma karsanta duk an bi an sassace su
amma Hafsa mai retire a dunar sojin saman Najeriya Musa Isa Salman na mai cewa
da wani bana kun bayan kirkiron dan sandan jiha abin da yasa shine cewa yanayin tsaro na yan sanda duk da cewa an fi san ya zama inda suka samuri su suke tsaron nan saboda shi al'amarin 'yan sanda a kusanci amma in ka duba yawancin inda ake local police ko kuma 'yan sandan jiha sai ga cewa ba kamar yadda namu yanayi yake ba nan.
Tsohon ministan 'yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri ya ce yana goyon bayan kirkiro 'yan sandan jihohi a Najeriya.
In aka ce za a kirkiro 'yan sandan jihohi sai mu tsaya mu tambaya shin kam in an kirkiro su wani irin aiki ne za su yi wanne ne kuma za a barwa 'yan sandan Najeriya. Sannan tun da aikin tsaro ne dole kuma a yi tunanin wani gyaran fuska za a yi wa dokokin Najeriya na shari'a wanda zai inganta shi wannan kirkiro 'yan sandan jihohi da 'yan sandan tarayya. Ina gani idan ana so 'yan sanda su yi aikin da ya kamata su yi da su ba da tsaro ga 'yan Najeriya to maganan a riƙa kakkaucewa daga kirkiro 'yan sanda a rage a yi musu gyaran fuska a ɗauki wani abu daga nan a ce ga 'yan sandan jiha ga 'yan sandan watakila karamar hukuma misali su ransu 'yan sanda ne amma aikin da za su yi daki wannan zai inganta tsaro wanda yanzu rashin shi ya addabi kowa a ƙasar nan kuma kowa yana kuka da shi.
Shuabu Mungadi mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum a Najeriya.
Da a yi 'yan sandan jihohi gara a ƙara ma waɗannan 'yan sanda na ƙasa ƙwari a ƙara musu yawa ga matasan mu nan suna ta yawo a ko'ina suna neman aiki a horar da su a sanya su cikin 'yan sanda kasa sa'annan a yi kwaskwarima ga harkar tsaro mun sha faɗa cewa harkar tsaro ta Najeriya ba wai wani dabo bane saboda haka madadin kirkiro 'yan sandan jihohi wanda zai ba gwamnoni dama amfani da su don biyan bukatun kansu wanda gwamnatin tarayya ta kokarta ta dauki 'yan sanda duk matasan Najeriya a yi kokari a cashe a dauki nagari a shiga da su aikin 'yan sanda
So we must review the security architecture of Nigeria.
Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal kenan ke nanata cewa dole ne a sake taswirar tsarin tsaro a Nigeria. Ko kuna so ko ba ma so halin da ake ciki yanzu akwai duk wani hujja na kirkiro yan sandan jihohi. Akwai kuma duk wani karin hujja a ce gwamnan jiha na da ta cewa akan jami'an tsaro da ke jihar sa.
To be having some measure of control on security personnel.
A sunana Saba Imam Gashuwa mazaunin Abuja. Ni a ra'ayina bana goyen bayan yan sandan jihohi domin harkar kabilanci da na addini da na yanki a Najeriya. Idan aka yi yan sandan jihohi to na tabbatar maka tsaurawar Najeriya biyu ya zo dan mutumin kudu shi zai zauna a kudu mutumin arewa kuma arewa. To yaushe a ji faɗan sanar da gwamnatin jihar ɗauka wani faɗan sanar ne na Najeriya mai kasa tallafa saboda ka riba na yan sandan jiha a America da Ingila ake yi a cire ba ma Najeriya aka yi ba kafa ce ta gwamnoni sai amfani da shi su musguna wa maƙiyansu a siyasance kuma maƙiyansu a Najeriya.
Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi ya jaddada kin amincewar wandon irin waɗannan jami'an tsaro mallakar gwamnatocin jihohi ne bisa dalilai na rashin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar jami'an tsaron da batun walwalar jama'a da kuma kasancewar baiwa irin waɗannan rukunan jami'an tsaron makamai yana da haɗari.
Ba daidai bane a ce jihohi sun yi ƴan sanda na kansu. Yaushe muka biya albashin ma'aikata? Yaushe muka ɗauki malaman makaranta ko muka gyara makaranta? Taɓarɓarewan ilimi da kiwon lafiya ya addabe mu. Yaushe kuma za mu zo mu ce za mu ɗauki ƙaton mu bashi bindiga mu ce zai kare mu? Za mu iya biyan sa albashi? To ba in ba mu bashi albashi ba fa ya san inda zai samu albashinsa. Saboda haka kamar yadda mai martaba ya faɗi, haka shugaban ƙasa mai girma Muhammadu Buhari ya gaya mana wa gwamnoni kuma muna tare da shi akan wannan ƙudurin cewa ba daidai bane a wannan lokaci a ce muna neman bayan ba ma iya yin komai a gwamnatance mu ce za mu sake ɗaukan wani lodi mu sake lafta wa gwamnati.
Sunana Sani Ibrahim Gamko. Mala san mana kaina kirkiro ƴan sandan jihohi a Najeriya abu ne mai kyau duba da yadda su ainihin kansu yawan ƴan sandan ya yi ƙaranci a Najeriya. Kuma akwai hukumomi da ake kafawa a jihohi misali kamar ƴan banga da sauransu a mutane suke taimakawa al'umma kwarai da gaske. Saboda ka wannan wani abu ne inda har zai yi jihohin kuma su ɗauka ɗaure ƴan sanda to wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma zai taimaka a samu sauƙin abubuwan da suke faruwa yau da gobe.
Sunana Musa Gambaya Kana Zaria. Ba mu goyon bayan kirkiro ƴan sandan jihohi domin su gwamnoni za su a kirkiro ƴan sandan jihohi domin su cika ransu babu babbaka. Domin kirkiro ƴan sandan jihohi ba abin da zai kawo sai kama karya. Ko a yanzu ka ga halin da ake ciki ko tsakanin gwamnoni da kwamishinonin ƴan sandan, wanda kwamishinonin ƴan sandan nan suna ƙarƙashin firar gwamnati ne, amma za ka ga gwamnan jiha ya sa police commissioner ya yi abu dole ko da ya saba ma doka saboda biyan buƙatuwarsa. To ina kuma a ce an kirkiro ƴan sanda wanda su ne suke za su ce su ce su bari su bari?
Sunana Tanimu Jaza. Ra'ayina shi ne wannan abun ina ganin abu ne mai inganci domin abubuwa ne wanda suka ɗau lokaci inda daɗin daɗewa saɓani a ƙasa ya daɗe yana faruwa. Kuma ni a fahimta ta wani abu ne wanda tun farko da a ce ana kai mutane suna security suna aiki ne a yankunansu saboda su suka san mutanensu, su suka san masu aikata laifukan wurarensu. Idan za a ɗauko Bayarabe a kawo shi arewacin Najeriya bai san sirrin arewacin Najeriya ba. Haka kuma an ɗauki Bahaushe an kai shi shi ma ɓangaren Yoruba abin na iya kasantuwa kamar haka. Amma ni a gani na idan aka ƙirƙiro su kowane yanki sun san masu laifukan cikinsu wannan abu zai taimaki ƙasa.
Sunana Alhassan Shaibu ana aka fi sani na da minista. Sai mutumin da yake a state din shi shi ya san state din shi, sannan kuma an kawo shi gurin da aka ajiye shi dama ya riga ya san local government din shi, ya riga ya san ko ina a state din shi, saboda kan ajiye kaga bai san wahalar aiki ba. Ko da wasu abubuwa ne wannan shi za su daure mai kai kamar wanda za a kawo bako daga wani guri ya zo bai sani ba, to shi dama already ya riga ya san abin da zai yi. Amma akwai wasu matsaloli dama dan garin ne kuma ya riga ya girma a state din ya san komai, kowanne local government ya san matsalolin shi, saboda haka wannan yana da kyau.
Masanin tsaro Aliko Yarinshi Harun
a irin fahimtarsa na da irin wannan tunani
gaskiya matsalolin da muke da shi a kasar nan bana goyon baya a kirkiro ɗan sandan jahohi Najeriya bata isa matsayin da za a ce za a kirkiro ɗan sandan jahohi ba in ka duba akwai ɗan sandan jahohi da ake amfani da su a wasu kasashe in ka duba akwai a India kuma akwai a Pakistan amma idan ka duba tsarin Najeriya yanzu haka abin da ake ciki a kasar nan ya ci a ce a kirkiro su waɗannan ɗan sandan jahohi amma kuma matsayin mu na Najeriya bai kai cewa a kawo wannan matsayi na ɗan sandan jahohi ba
mai martaba sarkin Ningi Yunusa Muhammad Danyaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an ƴan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai ƙara yawaitar fashi da makami
ba na da yi wannan magana na ran da duk shekara a yawarin na yi wannan magana maganan state police na roko gwamnan ya zafi ya kai in ba za a yi daidai labari shara bannin jihar bauchi hujjoji na guda biyu ne state police din anyin ne ina ganin zai jawo abdurrahman da garin zuwa dan gida yana da wuya sai dai ɗan ainihin domin ba za ku iya bance da su kun ba su bindiga ƙarshe su ke don su zuba fashi da baka na biyu kuma Najeriya sai dai sun gwamnati party system duk inda gwamnati yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai dauke ya sa
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuma da lafto da wannan ra'ayi na mai martaba sarkin Ningi Alhaji Yunusu Muhammad ɗan yaya muka zo ƙarshen wannan ra'ayoyi da wato kan bukatar samar da 'yan sandan jihar jiya ko kuma aka san haka a can Najeriya kuma wannan ma dai gaba ɗaya shi ne ya kawo mu ƙarshen muhawarar da muka yi kwanaki muna ji ana yi tsakanin tsohon kwamishinan 'yan sandan Najeriya wato Abubakar Saf da kuma wani tsohon hafsan sojin jiragen sama na ƙasar Ahmed Tijjani Baba Gamawa. Idan Allah ya kama makon gobe muna fatar kawo muku muhawara ta musamman akan rikicin 'yan shi'a da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari.
Mu kuma dama ba kungiya ba ce mu addini muke yi idan aka ce an haramta kungiya to lalle mun ga mutum da kiran kan mai kungiya ba.
Ibrahim Jalazazza shi da ya zo sai bai ɗauko ya ɗauko tafiyar shi'a da kuma tafiya irin ta Iran. Zamanin da Iran take so ta hamfara da wata gwamnati irin wannan tsarin ta biyu ta saka mata da yara ƙanana a gaba don a yi ƙoƙarin kau da gwamnati da take kai.
Muna zaune da jama'a lafiya mu ne aka kashe mu ne kuma shekara uku zuwa hudu ana kirkita mana ana kashe mu da mu ɗauki makami ba.
Akwai malam Shek ɗan rubutu a kasan nan babban malami ne wanda ya ce da mabiya ka taɓa jin malam ɗan rubutu ya fito ya ce yana so a amfana da gwamnati.
Ina zuwa kana tafiya daga tsakanin Abuja da Kano ranar Juma'a. Kana shiga Kaduna ka ga masallacin Juma'a da ke rufe hanya.
Kuma a harka ta tsaro ni ina da iko da hanya kai kana da iko da hanya sai kamata ka zo ka rufe min hanya ba dan kana tunanin wani abu da kake so ka dabbakar ko kuma ka haifar da wani abu.
Muna fata za a tsamaye zuwan wannan muhawara. Yanzu a madadin shi wakilin namu a can Abuja Hassan Maina Kaina da kuma dukkan muryoyin da aka ji a kan wannan zance na 'yan sandan jiha-jiha, ni Ali Mustapha Sokoto nake muku ban kwana daga nan Washington DC sai mun dawo muku da wani sabon shiri. A huta lafiya.
To malamai a gaishe ku da aiki yanzu ga Ibrahim Kalmus ya gaba ya dama da labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaicen shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi tare da sauran 'yan tawagar majalisar dokokin tarayyar Amurka sun isa kasar Ghana don wata tattaunawa mai muhimmanci da kuma hidimar alhinin cinikin bayi daga Afirka zuwa wasu kasashen duniya da aka yi shekaru 400 da suka gabata. An shirya shugaban Ghana Nana Akufo-Addo zai tare su a birnin Accra. Sun hada da mai ladabtarwa na bangaren masu rinjaye James Clumbon da shugaban kungiyar 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka baƙaƙen fata Karen Bass da kuma 'yan majalisar wakilai Barbara Lee da John Lewis a cewar kafar labarai ta AP. Shugaban Amurka Donald Trump na ci gaba da dulmuya cikin abinda masu sukarsa ke kira take-taken nuna bambancin launin fata. Hukumomi a jihar California na kokarin gano dalilin wani yaro na kashe wasu mutane uku. An kashe wasu sojojin Amurka biyu a bakin daga a Afghanistan a wani al'amari da ake ganin irin na masu canza sheka dinnan ne. Mutane mutumin da shugaban Amurka Donald Trump ke so ya zama daraktan hukumar leken asirin tsaron kasa na gaba wani rikakken magoyin bayan shugaban kasar ne.
To ma Adalla, masu sauraron mu kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji mu dauki da wani sabon shirin kar amanta za ku ta shafukan mu na gidiro mun sake jin wannan shiri da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu amaradin Ibrahim Almasi Garba da ita na gabatar da shirin da kuma CD wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni Sarfil Hashim Gumin nake cewa sai mun sake dawo an jima kadan da hantsi. Assalamu alaikum.
VOA Afrique, le monde